Washington D.C. To jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington D.C. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa tare da ni Aminu Buhari Auna. To jama'a, kamar dai yadda wasu ku suka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla, inda a yau 12 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne kan tilla da yara, wato yara kananan mata ke yi. Shin koyaya
al'amuran su na yau da kullun yakan kasance
cikin ci karo da wanda zai cuce ki ko ya zarabe ki?
Wasu yadda ta kayan kasa kwaito, wasu kuma yasin maka zancen yi tsanci.
Kamar mai suke ce muku?
Wani mun taho, ita mana akwai mai mama a cikin muka ce hede uwarsa tana da shi.
Kai abin tausayi.
Bari dai mu dade tunawa masu saurare cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattauna batutuwa da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne.
Haka, to yau dai wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta tuntubi yara mata masu talla domin jin irin halin da suke ciki.
Tabbas kuma ta jiyo mana ta bakin wasu iyaye na mata domin jin irin kokarin da suke yi da kuma wanda za a iya yi domin dakile wannan matsala.
Sannan yau za mu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma filin na mata ne zalla. Ko da namiji ne ya so ya kira mu, sai dai ya ba matarsa ko diyarsa ko kuma ƴar uwarsa mace waya.
Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook. Jama'a, sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. Kuma ƴan uwana mata, ku kira domin filin namu ne.
To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka ce yaya kuke ganin za a iya magance matsalar talla da yara kanana ke yi akan titi? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Aishatu Barista Kol Maska daga jihar Yobe, Najeriya. Tace salam filin yau da gobe. A gaskiya, kafin a kawo ƙarshen yawan tallace-tallace da yara kanana ke yi akan tituna a ƙasar mu Najeriya, to sai dai gwamnati za ta dauki nauyin kowan yaran talakawa. Nagode.
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Maryam Aminu Kano mai da Garko tare da Basirin Sunusi mai riƙa Maida. Tace yau da gobe kenan. Ai, kowane na da amfani talla da ilimi, sai ko mu yi addu'a Allah ya yi mana zaɓi mai bullewa.
To sai kuma Ummi matar Iliyasu LKD Potiskun, inda ta ce mafi yawan masu yawan talla talauci ne ke kawo shi, domin wasu in ba su yi talla ba, ba za su iya rike kansu ba, balantana su tallafawa wasu.
Sai kuma Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau ya ce salam VOA Hausa. Tabbas hanyar da za a bi domin inganta rayuwar ƴaƴa mata da magance matsalolin yawan tallace-tallace shine gwamnatin ta dauki nauyin karatun ƴaƴa mata kyauta.
To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza. Gaskiya wannan babbar matsala ce, ya kamata a dinga kama yaran zuwa wajen ƴan sanda. Kowanne sai ya biya naira 1,000. Yin haka zai sa iyayensu su sa su makaranta dole. To shi kuma ra'ayin shi kenan. Jama'a, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir ta shiga gari domin jin ta bakin su yaran da kuma halin da suke ciki.
Zainab, daga wani gari ke make fitowa?
Galinja. Galinja.
Galinja. Daga karfe nawa kike fitowa wannan safiya?
Da karfe 10
na safiya. Kuma gashi na ga suke da rogo, rogon nawa ne?
Cina dari.
Kuma gashi da karewa. Cikin karfe nawa kike fitowa?
Karfe 10.
Wani irin kalubale yake fuskanta wannan suna da kike yi?
Wataran muna samu, wataran ba ma samu.
Kikan ci karo da wanda zai cuce ki ko ya ci zarabe ki? Wani irin cuta ke?
Wasu ya ci kayan kasa kudu.
Wasu kuma fa?
Wasu kuma ya sayi maka zancen iskanci.
Zancen iskanci kamar me suke ce muku misali?
Wani mun taho, ita mana akwai mai mama cikin muka ce hede uwarsa tana da shi.
To banda wannan sai mai wani irin zancen batsa sukan yi muku?
Inda suke na abin da suke ce.
Amma ba ki taba cin karon da wanda zai tare ki a lungu ya sai miki wani abu ba a cika tsira? Ya sunan ki? Safiya. Safiya tallan me kike yi?
Rogo.
Daga ina kike kawo tallan rogo?
Garu.
Daga ina?
Garu.
Ina ne garu?
Gaba kaɗan ne.
Gaban
ban shekara.
Daga karfe nawa zuwa nawa kike fitowa?
Ni? Daga karfe 9 nake fitowa.
To kuma rogon ya kamar na nawa yau kika sayar?
Yau na 600 na kawo.
Daga karfe nawa kika fito kuma?
Daga karfe 9.
Kuma na 600 kika kawo? To wani irin kalubale kike fuskanta wannan harka ta ki na sayar da rogo?
Wani zubin da ya gashi na ana siyarwa, wani zubin kuma ba a siyarwa.
Akan samu waɗanda suke cutan ku? Wani irin cuta ake yi?
Wasu za su baka kuɗi marasa kyau, zaɓin kuɗi su baka, wasu kuma su baka masu kyau.
To kin taɓa cin karon da wanda zai yaudare ki, ya zo ya kai ki wani waje da zuma ya miki wani abin da ba shi ne ba?
Na saba haɗuwa ba.
To banda wannan ƙalubalen sai wanda suke fuskanta?
Shi kenan ni ne a mai.
Ya sunan ki?
Izzatu.
Izzatu. Tallan me ake yi?
Fura.
Fura. Daga wani gari kike kafuran ko daga wacce unguwa?
Daga Gaida.
Daga Gaida. Furan nawa kika fito da shi yau?
Fura 800.
Kuma gashi ba ta kare ba ko? Kamar karfe nawa kike fitowa tallan?
Karfe 1.
Na rana? Me yasa kike tallan? Idan kika tara kuɗin naki ne? Nawa yi?
Na mamman.
Ke faya sunan ki?
Faiza.
Faiza. Ke ma tallan furan kike yi? Daga wacce unguwa?
Gaida.
Gidan ku ɗaya ne? Wani irin kalubale ke fuskanta wannan talla da kike?
Ba komai.
Na nawa kika fito da shi?
Na 850 ne.
Kuma yanzu kin yi cinikin nawa?
Na yi yayi na 800.
Kin yi sai da na 800? To yanzu da nake da zanta da wasu sai suka yi cewa wasu masu yadda dogo wai sukan fuskanci matsala ta idan aka siya ko a basu kuɗi mara kyau ko kuma a kidiyansu.
Mu dai ana biyan mu ba a ba mu mara kyau.
Yanzu kuma bari mu ziyarci zauren tattaunawarmu inda Baraka ta gayyato mana bakin da za su gabatar mana da kansu.
To tattaunawarmu muna tare da
Salma Yusuf
da kuma
Khadija Rabi'in Daba.
To za mu tattauna ne akan kananan yara da suke tallace-tallace akan titina tun daga safe har zuwa yamma. Shin a matsayinki na uba yake kallon wannan abu? Abu ne da ya dace da kuma irin haɗarurrukan da waɗannan yara suke shiga, ya kike ganin zai tasiri ga rayuwarsu?
Alhamdulillah Baraka, a zancen dacewa ai babu shi ga baki ɗaya. Kuma ita maganar nan ta tallan nan an yi jan hankali iyayen da za a yi an kasa kawo ƙarshen wannan haka ta tallace-tallace. Duba da irin haɗarin da yara suke faɗawa ci musamman 'ya'ya mata. Yanda irin waɗannan haɗarurrukan ma musamman na cin zarafi da kuma idan aka ɗora musu tallar ba su sai da kayan nan ba, irin hukuncin da sukan samu wajen iyayen da suka ɗora musu wannan tallar.
Waɗanda suka ɗora
musu tallar, saboda haka yana sa yaran suna faɗa haɗarin wato shiga hanyar baɗala da mazaje musamman a titi, daga nan sai kiga rayuwarsu ta shiga cikin wani irin garari mawuyacin hali, wanda zaki ga in kika duba sosai akai bincike aka tace sai kiga yara masu kananan shekaru saboda wannan hali na cewa in an dora musu sallan ma basu saida ba, to gara su saida koma menene da su koma gida
a musu menene a kan misali ko menene zai faru da su
gara su a ganin su yaran, to tunda yara ne babu abin nan da ake kira guidance, to inda suna da guidance ba haka ba zai same su ba ko ba haka ba, sai kiga in akai tafiya ta tafi ta tafi sai kiga yaro dan yarinya yar kankanuwa shekara 12 13 14 sai a ce miki tana da cuta mai karya garkuwar jiki.
To malama Khadija miki ce komai ba?
To ai baraka, kamar yadda mama na ta yi karin bayani ni ma daura zan yi. Ni gaskiya ni ma a bangare na bana kaunar a ce na tsinci yarinya ma in ganta tana talla. Ga misali idan namiji ne zai yi tallan sa wannan wani abu ne daban, kin san an ce namiji duk abin da zai a rayuwarsa ado ne, amma kiga ƴan mata ni abun ma da yake bana wuce yawanci ba ma cikakkun ƴan mata zaki ga suna tallan nan ba, yarinya kananan yara yarinya ce ta fara kai age din balaga, to kin ga a wannan lokacin idan kika duba ko a addini ana son yarinya ya zamana tana da kamun kai kuma ana nuna mata wani abubuwa wanda dole sai ta kame kanta. Ni da ido na akwai yarinya da na gani ta fito ta lasana sai da irin gyada akan hanya, kuma ta fito da hoda tana shashafa, sai na tambaye ta ki wai shafa hoda me yake yi?
Sukan shafa hoda da jambaki
har da sosai. To ni shine tambayar da na tsaya ne mata, nace me na shafa? Sai ta ce mini ina ruwanki?
Ita yarinya
wallahi ka ta ce mini
shekaru nawa?
Ai ga baki dai bata shekara 13 ba.
Sai kika tuno min jiya da nake tattaunawa da wasu da suke tallan, sai wata yarinya ce ba za ta wuce shekara 10 ba, sai ta ce idan suna tallan sukan kamar a wai ajiya ta hadu da wani yake ce mata ke a cikin kowa ce ce mi mama. To kin ga kenan wannan
gaskiya ina da'a a wurin nan. Wato wannan ya tuna mu da wani dan wato bincike da muka yi bara waccan akan yaran nan masu tallace-tallace. A nan gurin muka sami wato bayani na gaskiya cewa har wannan shafe-shafen fa da ake magana a shafe-shafen da a dauki hankalin namiji, to sai kika yushe shekarun suke ina suka kai hake neman abin da za a dauki hankali.
Ma'ana su masu tallan nan suna shafe-shafe?
Shafe-shafen wannan concealer din da wane ne a kwalliya a sa wannan don a dauki hankali, sai muke tambayar su to shin wannan kwalliyar da kuke ta me ce? Ake
har hankalin su ya san cewa idan suka yi kwalliya su ji hankalin
namiji. To saboda ko an sake su ne babu tarbiya babu guidance na iyaye, kuma iyayen da suke rukun su ma da ake dora musu labar wa'ansu dora musu ake yi wa'ansu kuma iyayen kansu ne suke dora musu. A nan gurin ne muka sami yaran da suka fayyace mana cewa ai wannan ne yake jawo musu hankalin maza har aje ayi wani abu da su a biya su, kuma a yin wani abin da su da biya shi ma kansa abin yana da aji. Akwai ajin da za a yi a ce a biya kudinsa daban yake, akwai
aji
la haulo la ai tallan nan in dai ba ta zama wannan abin da Bature yake kira absolutely necessary ba, ba ta da wata fa'ida a cikinta, duk hanya ce ta lalacewa ya sa ya jijjefa yaran a cikin tashin hankali iri-iri kafin ka ce kwabo. Lokacin da yarinya ta kai shekara 13 a yanayin da muke ci ta fara zama mace zinzina ta fara al'ada da wani ne, kin ga cikin dan gangan lokaci a ce an samu cikin da ba a so a rasa yanda za a yi, a zo ana haihuwa yaran ana kakkashe mana su a titi ana jefarwa a kwata.
Ni dai in takaice miki magana a nan na bar wannan yarinya kafin juya dama a wani bangaren gidan bulo ne, sai na ga wanda take wa kwalliya ya zo babban, kuma in gaya miki ba wai matashi ba, wallahi in gaya miki Aunty Salma babban mutum suka zo suka hanya gidan bulo dinsa, ni dai da takaicin a raina ta banda su wasuwa sun shi take shafawa hodar ga rashin kunya a cikin
a kin ga su ma kansu al'umma suna da irin rawar da suke taka kenan wajen ƙara kawo lalacewar yaran ta hanyar talla. In ba dan haka ba ya za a cin ka misalin da Hadiza Bayar mutum babba da hankalinka magidanci ka zo ka latsa yar karamka bayan latsatan ma in ka ci sa ka kwadaita mata wani abu da ba ta da shi ba ta bayan da za a yi ta zo shi ka nuna mata wani dadi da bayan za ta same shi kuma da ka jawo hankalinta ka nuna mata ga irin bukata take da kake da ita da shi dole ta ne
ka ka tambaya ana ke dai uwa ce su iyayen a gida idan yaran sun koma musu ba sa ganin wani canje-canje da sauransu
wa ake san saboda san zuciya akwai iyayen da zasu ce su basu san cewa wa'annan munanan abubuwan suna faruwa da iyayen
su kenan ba sa kula
saboda ba sa kula akwai kuma wa'anda suka sani amma saboda kwadayin abun duniyar da za a kawo ba ma za su yadda cewa ana yi ba shine matsalolin da muke faru muke suke samu mu a cikin al'umma yanzu wa'ansu kuma da sanin su ma ƴaƴan su suke aikata wannan badalar
da sanin
iyayen eh saboda kawai sun saka a zuci cewa ta wannan hanya shine za a samu abin da za a tara aiwa yarinya kayan daki
kan su waɗannan yara da kika yi bincike na cikin ce har akwai farashi da ake
wallahi baraka abin takeici abin ciwo wai yaran nan da muka tsaya muna tambaye su mu ne musu tambayoyi ana gada ana wasa muna dariya da su hukumomi da ku sai suka ce ai su a yanda suke yin abin su shi namijin da zai neme su ma kowane irin neman da za a yi musu yana da farashin shi nace kaman yaya in akwai rabi ko du
nace
me kamar kina nan nace menene kuma rabi ko du wai idan zai saka ba al'aurarsa a cikin tasu in rabi ne akwai farashin da suke masa in duka kuma zai sa akwai farashin da suke masa nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
kananan yara da suke
kananan yara masu kai eh wannan ba su kai shekara 15 baraka wannan abun takeici ne sai kin san abin da yake faruwa da yara a titinan mu akan zancen harkar tallan nan wallahi kokodwa ba za ta iya dauka ba
to akwai masu shin kwayoyi a cikin su
eh to ai kin san harkar shaye-shaye ita kuma abace wanda ta zama ruwan da ragama duniya wanda ba za a rasa ba domin na samu ma wani labarin cewa wa'ansu sun ma in sun yi tallar sun gaba in suka ga dama za su bi ma za su tafi su je su kwana da su sai su ce wa iyayensu sai su aika sako ga iyayensu sai su ce wa 'yan sanda sun kama su suna talla an kulle su
kananan yara har sun iya wannan
eh wallahi abun wato in kin ji su dabaru da yake jikin harkar talla da lalacewar yaran a cikin tallako abu ne wanda kwakwalwarki ba za ta dauka ba wallahi baraka
tabbas wani abun da laifin iyaye dan ba za ka ce ba laifin iyaye ba aka ce ciwon ƴa mace ne duk inda yarinya ta gifta yau koda da kwana ɗaya ne kika riga ni zuwa duniya ke kuma ka haife ki an jima ko ya kika yi wani abu zan nuna miki na girme ki nan da laifin iyaye wata kamar yadda Aunty Salma ta faɗa tabbas uwa za ta san halin da yarinya ta take ciki amma ba koda ta je ta aikata wannan abun saboda dan abun duniya nan kuma abun da zai miki takeici a kaf masu tallan nan befu idan kin tara abun duniya ba wai fa miliyan 10 ko kaza bai ₦2,300
kamar je da nake tattaunawa da su sai daya take ce min tallan da ta dora na naira 600 ne kuma ta fito tun daga karfe 9
na sati
har wajen karfe 5 da nake tattaunawa da ita
ai ina nuna miki
600
shi yawa wannan ai shine abin da suke siyarwa nufi na idan an ma lalata miki Allah ya kiyaye abin da ya faru bai fi 2000 ne 3000 fa a cutar da aka yi miki amma ita uwa saboda
kwadayin
wani abun wallahi za su yadda za a yi abin ne abin ba tare da sun ci san abu idan ya faru a kauye kuma wannan bakin jini ne zai shafe ka wani sa'in ma wani sai ya tashi daga garin to yanzu su ma dan ba ilimi za a ce ba shashanci za a ce da toshin san zuciya a ce yake ta yi abu kaza a daki ku za ku binne abu ba shi yasa zaki ga ba yawaice ki tsinci yaro an tsince shi a kwata da sauransu
duka gwamnati ta shigo a cikin wani
al'amari
ko ba ta da
cewa ne a gwamnati ba ce cewa ba ne ba ta da shi ba gwamnati ita ce hukuma ita ce doka ni a gani na kamata yayi a ce gwamnati ta fito da wani tsari ta yi doka lokacin da aka maida al'amuran nan suka zama doka na hana wa'annan tallace-tallace shine fa za mu sami zaman lafiya to in an ce gwamnati ma ta yi doka ta su kansu kuma iyayen da muke cewa ai dokar hana talla su kuma sai su ce mun suke su kuma su attacking government sai to me za a yi sana'ar me za a ba su a kofar gidanki ma zaki iya zauna ki kafa sana'a a yi ta kuma a sami yanda ake so ko ba haka ba amma ina sai a ce sai ai shiru amma ni fa kamar yanda na fada gaskiya gaskiya magana gaskiya ita ce gwamnati ce take da haƙƙin dakatar da wannan abun ko yanke shi gabaki ɗaya inda ta riga ta yi doka ta aje shi kenan ba wanda ya isa ya ƙetara doka wanda ya ƙetara doka doka ta ƙetara shi
tabbas kuwa gwamnati ita ce uwar kowa ita ce uban kowa tunda a ƙarƙashin ta muke yin komai wasu al'amuran namu dole daga ƙarƙashin gwamnati yake ni da a ce Allah zai bani wani matsayi a yadda nake duk da nagode wa Allah a yanzu amma da a ce ni me wani abu ce in fada a duniyar nan a garin nan wallahi sai na dakile talla saboda babu wani alfani da yake kawa imma a ce maza su rika yin talla tunda ita ya mace idan ɗaya ta gurbace an ce tamkar dubu ne suka lalace in ta gyaru to tamkar miliyan ne al'umma gabaki ɗaya sun gyaru ni da a ce zan ba wa gwamnati shawara idan ma suna jin mu idan za ta ma yanke hukunci a ce maza su rika yin talla duk da ba za ka hana mutum ne in ya za a iya cewa ya zama dole tunda sana'a ce amma ba shi a bangaren namiji shi ma namijin ya zama sai kana da tunda yanzu rayuwa ta canza zaki ga mutum ne ma ya gama degree yawa babu aikin yi to ya zamana ko masu degree ne ko mai ka dogara da kanka tunda ba za a ce za a hana sana'a ba
to zan koma kanki duk da dai na ga mutum
lokaci ba
a wannan binciken da kuka yi an samar da mafita gwamnati ta sani me ya faru bayan binciken
bayan binciken dai da muka yi muka zo muka yi tattaunawa muka kira masana suka yi sharhi mai yawa akai kuma ya dauke mu kaman sati 20 muna yi an yi jan hankali an yi sharhi kuma gwamnati mun san tana iya bakin kokarin ta gashi nan tana ta wato fito da tsare-tsare to ba mu san ba ko a cikin tsare-tsaren da suka yi an fito da tsarin da zai kawo dakile wa tallan ma kowa iko
ana sauraro
har yanzu
Jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin kai tsaye muna tare da wakilin mu a Kumasi Ridwan Abbas da bakin da ya gayyato mana kuma layi a bude yake ga ƴan uwana mata Ridwan kana tare da mu Ridwan
Na'am na ne ka mata tana tare da mu tana tare da mu wannan kun magana
Bismillah
To salamu alaikum
alaikum
assalam barka da shigowa zauren namu a yau mun gode da kika amsa gayyata
To barka sare na gode ni ma da gayyatar da kuka yi min.
To ko zaki gabatar mana da kanki?
To sunana Hajaratu Muhammad.
To malam.
Daga nan kasar Ghana Accra.
Afuwa ashe dai masu sauraro su mana afuwa ba daga Kumasi bane daga Accra. To malama Hajara muna so ma mu san ta kaman me akwai ma wannan sana'a na talla a inda ku kuke?
Gaskiya kwarai da gaskiya akwai sana'a na talla
wato kuma dai kuna fama da
yara kanana da yake kawo gurbata rayuwarsu to muna fama da waɗannan kalubale sosai
to kuna gani kaman yana da wani amfani
kai ina fa za a ce talla na da amfani ai talla ba abin da yake kawo a cikin rayuwar yarinya sai dai bata mata rayuwa dan da yawan su yaran zaka ga aka dora musu talla wani na nan daga hannun riko ne za a dora ma yariya talla wacce bata saida ba zaki ga mu da ita tana kuka tana tsoron zuwa gida dan hukuncin da za a mata sai kaga in ta ga mu da lalacaccin namiji zai iya nuna mata kudi ita kuma in ta ga kudin dan ta san ta karbi kudin ta tafi da shi gida za ta fita daga cikin wannan halin da take sai ki gani ita kuma ta bi shi to in bai sa ba daga nan sai ki ga rayuwar yariya ya lalace
to malama Hajira kada in katse ki ga wani kira nan na shigo mana ne muna tare da wata Fatima
na'am daga Sagu Fatima sani
to wasu
Fatima sani daga Sagu
to Fatima sannu da zuwa zauren namu
menene kike so ki ce akan wannan lamari na talla
akwai maza masu yau da ramu.
To Fatima, ke kina talle ne?
Akwai maza masu yau da ramu mata.
To me kike fatan ki ga an yi don dakile wannan matsala, Fatima?
Ina so a ce kowa ya yi su rinka fatakai.
Fatima,
mun gode sosai Fatima.
To ƴan uwana mata, layi a buɗe yake domin ku kira ku
bayyana mana. Fatima ta zama ta farko ta
ɗage. Akan wannan batu. Fatima da Fatima da waya ke.
Bari mu koma Ghana to.
Number dai da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Yanzu bari mu koma wurin Malama Hajara da take mana bayanin yanayin wato talla a inda su suke. Hello?
Hello, ina tare da ku.
Yawa.
To, kina kamar yadda nake faɗa miki, da yawa zaki ga yara ƙanana a harkar talla, yara ƙanana aka musu ciki. Wata ma bata kai minzulin shekarun da ya kamata ta haihu bata dau ciki ba. Amma ta hanyar talla suke ga rayuwarta ya lalace, yarinya an mata ciki. Kuma aka bata cikin nan kuma ba za ta san wanda ya mata cikin ba. Ƙarshen ta kuma in gidan ruko take, suke ga an kore ta.
To Hajara,
ta tashi.
A ganan naku akwai wani abu da ake yi ko matakin da ake dauka don ganin
doka
wani dangane an magance wannan matsalar
wani tsari haka dai
akwai tsari da ake yi akai amma abin dai sai dai a ce dai to Allah dai ya kyauta amma dan tsari kan akai ana an dauki tsari an dauki mataki akai amma har yanzu ba cewa abin nan da tsara akai ba da yawa wasu ma zaki ga yaran ma sun gudo ne ma daga gidan iyayensu ma saboda watan ta shigo cikin birni nan ta zo ta yi yawon akwai ƴansu da ake muke ci musu azaka ya haka in yara ne kanana zaki ga wata yariyar ma bata wuce shekara 17 amma sai ki ganta wai ta zo cikin birni ta zo neman kuɗi saboda ƴar uwarta ta zo ta nemi kuɗi ta koma kamar lokacin da akwai lokacin da nake shiga kai na dawo ta yariyar da take yin aiki yariyar ejin ta yauce a ce kamar shekara 11 ba. Na tambaye ta nace me ya kawo ki cikin birni kike aiki ba sa ki makaranta bane sai ta ce mini an sa ta makaranta amma guduwa ta yi nace guduwa kika yi me yasa wai kawayenta sun zo ni aiki irin aikin da ita ma take yi amma sun kai kuɗi da yawa saboda haka shi yasa ita ma ta gudu amma daga baya ta kira iyayen nata ta musu bayani cewa ita ma ta zo neman kuɗin ne sai na tambaye ta iyayenki ne da suka haife ki ko dai wurin ruko sai ta ce min wurin kanwar uwarta take
to Hajara kar in katse ki ga wani kira nan kuma ya shigo mana assalamu alaikum
hello
hello
kana jin mu
ina jin ku
yawa
kadan zaka rage rediyon naka akwatin rediyon naka
to wa muke tare da shi
to filin da yau na mata ne akwai matarka ko kanwanka ko diyarka tare da kai wacce za ta yi magana
da alaman babu
to kaman ma ni layi ya goce
bari mu koma Ghana
to su ma Ghana dai da alaman layi ya goce
su ma dai
haka yake to jama'a
ina kai
a tana tare da mu
to
ina nan ina kai
to daga karshe me zaki ce dan lokaci na karatuwa
okay to kan haka kuma gwamnati ta dauko ya dauko mataki akan wannan dan saboda yaran da kansu wasu irin waɗanda nake miki bayani kan wannan yariyar
eh
ana kama su ana kai su a nuna musu sana'o'i na hannu haka saboda su samu dogaro da kansu saboda kansu zo su shiga cikin rayuwar da za su gamu da miyagun maza don da haka ma zaki ga wasu ma har cikin harkar shaye-shaye suka shiga to gaskiya gwamnati dai tana iyakan kokarin ta kan wannan lamarin da muke ciki akan kama ta
da tsoron Hajara gashi nan wato dan yana daga mana hannu lokaci yayi to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da fatan ku amfana da darussan da ke ciki yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu Leo Mr. Dan Crofton tare da abokiyar aiki na da tattaunawa gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
da Hafiz Baba Lalle da ya amsa mana waya ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake sallama da ku.
sanni na motsa da ke dinkin su fita share ba.